tabbatar da wannan wa'azi shine Dr. Kabir Abubakar Asgar daga Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria. Insha Allah dukka zai mana magana ne akan abun da ya shafi aure insha Allah. Bayan ya kammala sai Dr. Mustafa Al-Misri ya mana tarihi insha Allah.
Zai sa abin da faɗa mintin da ka bani.
Abun da zai kama ne ya sadda mutane abin da ya muka rubuta shi ne daga nan zuwa makriba kuma san abin da zai faru insha
Allah. Khairan insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى ما سؤال بركة ما لممو يقوى مدالبي دئيا يمو ماتا sauran mahalarta ina mana barka da wannan yammaci na ranar Alhamis yau 4 ga watan Rajab shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Disamba 2025 daga wannan masallaci na Ahlus Sunna dake nan wato dutsen Reme a cikin garin Funtuwa a jihar Katsina ana cewa masallacin Garba ta Shago Allah ubangiji ya gafarta mushi ya mushi rahama a wannan munasaba da ta hada mu ta wato aure na ƴaƴan Alhaji Abubakar baban gida Jargaba Allah ubangiji ya kara mushi lafiya Allah kuma ya sa albarka a cikin waɗannan auratayya da za a yi da waɗannan ƴaƴa Allah ya sa a ci gare da aka yi Allah ya tsare dukkan fitina dukkanin matsaloli ya ba su zaman lafiya da kuma zuriya ta gari kamar yadda malam mai gabatarwa ofisa ya gabatar mu baki ne daga garin Zaria kuma mun zo don sada zumunci da kuma mu tofa albarkacin bakin mu a musamman da wannan munasaba ta aure a kamar yadda muka sani wato aure wani muhimmin al'amari ne a cikin wannan al'umma ta dan adam wanda dan adam bai gushe ba tun bayan da Allah ya zaunar da dan adam a wannan duniya bai gushe ba yana kulla hulda da mu'amala aure saboda muhimmancin ta da kuma kasancewar daya daga cikin ita wannan hulda ta aure daya daga cikin ginshikan wanzuwar dan adam a cikin wannan duniya a wataƙila saboda yaɗuwar wannan al'ada a cikin dukkanin al'umma ba na jin akwai wata al'umma ta ɗan adam a iya sani na a tarihi na baya ko na yanzu wacce ba ta da wani abu da yake ɗaukan hukuncin aure ban sani ba gaskiya amma ina jin zai wahala ce ga wasu al'ummar ɗan adam sawa'un suna musulmai ko ba musulmai ba suna yin addini ko ba sa yin addini ya zamto cewa ba su san al'ada aure ba wannan yana mana cewa wato aure wani muhimmin turke ne a cikin tarakun rayuwar dan adam amma da zaka tambayi da dama daga cikin samari da ƴan mata ga wataƙila ma har da zawarawa waɗanda suke yin aure yau da kullum kai musu tambaya simple in ka ce musu me yasa za ku yi aure na jin za a samu ta tabar za su sai wajen amsa wannan tambaya za a samu gwagwarmaya wataƙila wasu su yi attempt na ba da amsa mafi yawan amsoshin da za a bayar ta yi ba za su zama gamsassu a mizanin ilimi da hankali da hangen nesa ba kawai kowa zai ba da amsa ne wataƙila gwargwadon tunaninsa ko gwargwadon manufarsa ko abin da yake ganin shi ya dace a bayar da amsa. Ina so mai wa kanmu wannan tambaya, me yasa muke yin aure da wanda suka yi da wanda ba su yi ba? Sannan kuma sai mu tunanin mu ba kanmu amsoshin mu ga me za mu samu. To a mizanin shari'a akwai abubuwa waɗanda suke muhimman dalilai wanda don su ake yin aure. Kasancewa aure wannan gamagarin mu'amala ce wadda ko ina ana yin ta, kamar yadda na ambata a wata muhadara kwanan nan. In muka lura da cewa a sana'o'i da ayyuka da muke yi a rayuwarmu, duk abin da za mu yi aƙalla muna buƙatar training ko horo, ko ya zama da cewa mun koya mun iya sannan muke yin sa. Idan babu wannan ba wanda zai yarda mu. Wato babu yadda za a yanzu a abokin nan da za a yi a ce wanda aka kai wa ɗinkin anko, a ce wata mata ce wadda kwata-kwata a tarihi, ko wani mutum ne wanda a tarihi ba a taɓa sanin ya koyi ɗinki ko ta koyi ɗinki ba, ai ba zai ku ba su ɗinki anko ba ko? Haka wanda za ta yi muku lalle na amare, shin zai yi a ce ba ta da wani ilimi a kan ku za ta koya? Ba zai yi ba. Amma shi aure baya samun wannan tagomashin. Kowa ko mafi yawan mutane da suke aure a matsayin samari ko 'yan mata, to a cikin auren za su koya da abin da Bature yake cewa trial and error, wato za a yi ta faɗi tashi har a gane kanshi. Saboda haka ake samun matsaloli jingin da rigingimu masu yawa wanda a yanzu da haƙuri ya ƙaranci suna consuming auratayyan da dama. Shi yasa nake so a wannan takaitaccen lokacin zan yi mana sharar fage kafin malam ya zo ya ƙara bayani akan manufofi ko dalilan da suke sa a yi aure a shar'ance. Dalili na farko da nake so na ambata a nan shi ne, shi aure ana yin shi ne saboda sunnar annabawa ce. Kamar yadda Allah maɗauki sarki ba mu labari yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah ya ce haƙiƙa mun aiko manzanni gabaninka, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa ja'alna lahum azwajan, ko muka ba su muka sanya musu mata, wa dhurriyya, da kuma ƴaƴa. Annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da iyalai, suna da ƴaƴa. Annabin na farko shine annabi Adam alaihi salam, abul bashar, Allah ya ƙara mishi aminci. Abu na farko da Allah ya yi masa bayan da ya halicce shi, Allah ya mishi mata, kamar da Allah yake cewa wa khalaqa minha zawjaha, Allah ya halitta masa matarsa daga jikinsa. Hakanan manzanni su Nuhu alaihi salam, su ainihin Hud, har zuwa kan Ibrahim, har zuwa kan Musa alaihi salam wa ajma'i, dukkaninsu suna da mata. Annabi Isa alaihi salam shi ne tarihi ya zo cewa bai yi aure ba har zuwa lokacin da Allah ya ɗauke shi daga wannan duniya, amma shi ma ya tabbata cewa idan Allah ya dawo da shi a ƙarshen duniya, to a wannan rayuwar da zai yi aure kuma har ya haihu da iyalansa. Wallahu a'lam. Saboda haka daga cikin dalilan da suka sa ake yin aure shi ne mu dinga tuna cewa wata sunna ce cikin sunnonin annabawa. Ya tabbata a cikin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa arba'un min sunanil mursalina, abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnoni, suna daga cikin al'adu ɗabi'u waɗanda annabawa da manzanni suke aikatawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u, kunya, kawaici da kau da kai, wan nikahu, da kuma aure. Annabawa suna yin aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta'affur, da kuma amfani da turare, sanya turare a jikinsu. Sannan na hudu ya ce wa siwak, da kuma amfani da aswaki wajen goge bakunansu don su tsaftace shi. Waɗannan duka sunnoni ne daga cikin sunnonin da annabawan Allah suka rayu a kansu. Na ɗaya kenan. Abu na biyu shine al-husul ala zawjil halal, mutum ya samu da kanshi mata abokiyar tarayya ta halas kamar da Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafi illa ala azwaji aw ma malakat aymanu fa innahum ghayru murdi daga cikin sukufin mu'minai sun kasance masu kiyaye al'aurorinsu ba sa zina ba sa luwadi ba sa istimna'i waɗannan duka hanyoyi ne na haramci wanda mutane aka umarce su da su guje su wannan mu'amala ta tsakanin namiji da mace tana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam wanda ba zai iya kauce mata ba kamar yadda yake buƙata zuwa ga numfashi da abinci da abin sha haka yake da buƙata zuwa ga mace mace ma take da buƙata zuwa ga namiji da za su rayu kuma wannan rayuwar Allah bai halasta yin ta tsakanin namiji da mace ba sai ta hanyar aure saboda duk wanda bai aure ba zai zama ya samu naƙasa ta wannan hanyar ko dai ya zama ya yi asarar wani ɓangare na rayuwarsa idan ya kame kenan idan ya kame yana azumi yana rinsa ido ya kame bai yi fasikanci ba ko kuma ya yi fasikanci ya ɗiba wa kanshi zunubai masu yawa domin fasikanci ta hanyar zina ko ta hanyar luwaɗi waɗannan manya-manyan zunubai ne cikin kaba'ira wanda tun a nan duniya suna da haji sannan a lahira kuma suna daga cikin zunuban da Allah maɗaukin sarki ya zartar da hukuncin cewa zai yi azaba ga ma'abota waɗannan zunubai in ba sun tuba ko sun samu yafiyar Allah Allah ka kare a sannan mu kalla a cikin rayuwa yadda al'ummar musulmi suka zama suna da tsananin kyaman wannan sabon Allah zina abin kyama ce hakanan luwaɗi ababen kyama ne a cikin al'umma ta yadda duk wanda aka masa shaida ko da bata tabbata ba aka ce yana irin waɗannan mu'amaloli za ka ga ya zama abin kyama abin gudu a cikin mutane Allah ka tsare abu na uku shine wato samar da zuriya Allah maɗaukakin sarki a cikin sunnar da ya tsara ta wannan rayuwa ya tsara istimrariya wanzuwa da ci gaba da samar da ɗan adam yana samuwa ne ta hanyar aure samar da al'usra wato family wanda daga nan ne za a samar da al'umma daga nan ne al'umma za ta ci gaba da hayayyafa har zuwa ranar da Allah zai rada wannan ƙasa to wannan ba zai yiwu ba sai ta hanyar aure za ka ba mu ga cewa hatta a wuraren da ake kallon zina a matsayin wayewa a matsayin wani wato abu da aka yi accepted culturally hatta a irin waɗannan ƙasashe za mu tarar cewa ita zina ba ta haifar da wanzuwa al'umma saboda ba sunan Allah ba ce Allah bai ƙara wannan sunan ta haifar da wanzuwa al'umma ba saboda haka za ka ga hatta a inda aka yarda da zina ɗin za ka ga ƴan zinan wulaƙantattu ne ba sa samun kulawa da ainihin tarbiyyar da ɗa yake buƙata kafin ya zama mutum ballantana kuma a ƙasashenmu da Allah ya taimake mu har yanzu musulmi ba ma son wannan a mummunar ɗabi'a walhamdulillah da haka da za a ce ga wani ɗa ko wata ƴa bisa tsautsayi an haife su ta hanyar zina za ka ga sun zama wulaƙantattu a cikin mutane za ka san shi cikin damuwa inda fa su ba laifinsu ba iyayensu su ne masu laifi da suka yi tarayya ta zina suka haife su amma wannan baƙin fentin zai hana su yin rayuwa saniya zai zama musu tabo tsawon rayuwarsu na tabbatar da za a ce ga wani ko wata ya riga ya girma ko ta girma amma ana da labarin cewa ai ta mummuna hanya aka same shi ba za mu yi sa aure ƴan uwanmu ba za mu yi da mu ba su aure ba ba za mu yi da mu hulɗa da su ba kuma aka ce wani ya zo neman ɗiyanki aka ce amma fa ba a san uban shi ba wannan kaɗai ya yi disqualifying ko da a ce shi bai biyo wannan mummunan halin ba haka da dan kire je neman wata ƴa sai abin shiga a ce ba san ba waye ubanta ba to wannan kadai ya isa ya hana wanzo wannan auren dole zaki yi kikice ba zai yi a kawo mana kaza cikin zuriyar ku ba kuma dan haka za a goyi bayan ki a dangi a ce a wannan ba ta cancanta ba ko da a ce ba ta biyo sawun iyayenta da suke wannan fasikanci ba Allah ya sani saboda haka hanya kadai sahihiya wajen tabbatar da wanzuwar zuriya ta dan adam ita ce hanyar aure kuma wannan yana daga cikin mafiya muhimmancin sabubba da suke sa a yi aure shine dan samar da zuriya wanda duk yayi aure babu na gaba da ake fata a samu shi ya samu haihuwa a haihu a sake haifa a sake haifa har a tara ƴaƴa gurgudan hali gurgudan bukata gurgudan abinda Allah ya sahali daga nan kuma a kama tarbiyyar su har su masu zama mutane ta yadda za su maye gurbin iyayensu da kakanninsu abu na gaba shine al-uns al-aqd wato dan adam namijin shi da matarsa yana da buƙatuwa zuwa ga abokin hadinsa kafin ya samu natsuwa kafin rayuwar shi ke balance shine ma'anar fadin Allah da yace litaskunu ilayha min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ta daga cikin alamomin dayantaka Allah da buwayarsa da hikimarsa shine Allah ya halitta muku mataye waɗanda suke irin jinsin ku na dan adam Allah ya ce litaskunu ilayha dan ku samu natsuwa daga ita matar duk yadda mutum ya kai ya kawo a ce hamshakin mawadaci ko gangaren din alaran mai ko wani babban jami'in soja ne general ne ko wani mai fada aji ko mai sarauta ko wani kankarfa ko wani mashahuri ko menene dauka da Allah ya bashi da zaran an ce ai bashi da mata bai taba aure ba sai mutane su ga a wannan haihuwa yana cikin bala'i yana cikin ja'i ba kuma haka ne da gaskiya idan gauro ya kai gauro shi kadai ma sai ya zama fitina cikin mutane kowa bai yarda da shi ba kowa bai amince da shi ba za a dinga mishi kallon wani bahagon mutum a dinga mai mummunan zargi a ce ko bai da lafiya ne ce ko yana da wani mummunan tarihi ne aka hana shi aure ko dai yana yin wata harka ne wani wace hala maza ma yake bi duk sai an kawo wannan munanan tunanin akan mutumin da za a ga ya kai yin aure da shi ba sannan kuma shi kadai sai zane yau kanshi matsala wani lokaci shi kadai da dare kasa bacci ya ta firgici ya rasa abin da zai ci haka nan kawai dinga fushi yana zagin mutane duk abin da ya zace saboda bai da aure ne ko da yana da alaka da rashin auren ko bai da alaka da shi wata gida ma a ce aljami ne da ita aiwa aljami shari halaka ba ruwansu su kun ga akwai naƙasa a cikin rayuwar mutumin da ba shi da iyali matakar lokacin da ya kamata ya yi iyalin yaki sawa'un namiji ne ko mace musamman ma iyayenmu mata wanda suna da limitation na shekarun da a al'adance ake fatan a ga sun yi aure hasali ma za ki ga cewa ƴa mace da zarar an haife ta shirin da ƴanta suke a kanta shine aure kowace uwa ƴarta ƴar ƙarama ma su ce Allah kai mu bikin wancan mu ma wata gina biki wancan na basirin da shekara 25 gabin ta gaske barin sai mai ƴaƴata din je ta ga wani biki da ya burge ta ce ni ma Allah ya ga bikin Samira irin wannan zai kuma Samira na yarinya ce shekara 3 wato tun tana ƴar ƙarama ana ta sa mata tunanin cewa aure fa shine muhimmin al'amarin da ke jira ta to idan ta zo ta shekara 20 da 1 da 2 ana nan ana ta lissafi ana ta adda Allah bai kawo ba wannan yazo ba a daidaita ba wancan yazo ya tafi wannan yazo ta kore shi ta ce hancin shi bai da tsayi wannan ta ce yayi baki wani yazo ta ce ni ba na son dan Kaduna sai dan Abuja misali har ta haura shekara 25 wata ce yayi ta gama makaranta ta gama ABU ta gama UMU ta gama alƙalam ko ina ma dai ta yi ta gama hatta kai 28 ta yi NYC ta zama nurse ta zama teacher ko ta zama wata mata shiga aikin dan sanda ta zama yeshi to daga nan fa za a fara gane to wance Hajara fa al'amari ya fara tsuya fa duk kawayen ta sun yi aure sun fara haihuwa to daga nan za a fara mata kallon cewa ko ni tana da aljini ko ta yi kwantai ko tana wulakanci ko ba ta da farin jini sai an mata wannan sharri hala kuma Allah ne kawai ya kaddara lokacin ta riba duk a dangi a angwame ta ke yau zaki aure yanzu December ta yi sai yaushe nan da azumi nan da layya nan da kaza 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 ita shiga cikin damuwa ta fara aikawa da malaman islamiya sakonni da Allah mala a cikin da adda malan zango abun rukuya ko ta fara aikawa da yan please hide my id yan matchmaking da Allah samu mata miji ita ta shiga cikin damuwa saboda bata aure ba to bana tana ce ta haura 30 ta haura da 5 to daga nan fa shikenan al'amari sai dai addu'a kaga sunnar rayuwa ta hukunta dole akwai wani tsakankani wanda ake fata a ga kiyama ta musamman ta aure a wannan saboda in babu wannan auren za ta zama rayuwar ta gurguntacciya ce ɗan gidansu za su fara gundura da ita za a fara yar mata da maganganu matar kaninta da wata kanwarta ko wata kishiyar babarta duk za su ta mata habaici tun ana habaicin nan irin rediyo a ba da sashi akan status da irin su da ire-iren wannan saboda haka wannan aure shi ne abin da yake samar wa da iyamace da ma namijin wannan psychological balance da zaran ta yi auren za ta ji cewa to alhamdulillah I'm fulfilled now yanzu na cika burina hasali ma duk abin da nake bayan auren tana ganin babu komai ko da ya zo da kalubale ko da ya zo da muskiloli amma dai haka nan za a hakura saboda auren koyaye ne ya fara shi abu na gaba shine wato li tarbiyatul ji ana yin aure don tarbiyyar al'umma kamar da muka ambata family wato iyalai shine small unit na al'umma shine kamar a ce tubali na farko na gina al'umma dukkanin mu nan in muka tashi zamu koma cikin cikin wato iyalai ne mabambanta a matsayin mu na mambobi ko shugabannin wannan family wanda duk ya samu kansa ba shi da intimacin zuwa ga wani family za ka ga cewa rayuwarsa ta shiga cikin garin tunaninsa da al'adunsa da irin yadda zai taso zai zama cewa wani abu ne mai matsala kalli yara da suke tasowa a cikin broken homes kalli yara da suke tasowa a cikin yawo akan tituna don yin barace-barace ko almajiranci ko don fitsara da dabanci ko barkanci da irin waɗannan yaran da aka ga cewa ƙarshe su suke zama nuisance suke zama matsala ga al'umma saboda mene saboda ba sa intima'i a aikace zuwa ga wasu families abinda ake fata shi ne kowane gida ya zama akwai uba akwai uwa sannan akwai iya da sauran waɗanda ke gangantuwa zuwa ga gidan wannan gida daga cikin mas'uliyarsa shine horas da yaran da ke cikin gidan ta yadda idan sun fito cikin al'umma za su zama wakilai na gari a cikin al'umma za su zama abubuwan da suke aiwatarwa yadda suke conducting rayuwarsu zai zama abin alfahari abin alkhairi yadda za a dubi su a ce kai Allah ya ji ƙan iyayenmu lalle kuna da tarbiyya lalle gidanku gidan mutanen kirki saura ta za ga duk yaro in ya fita waje ya yi aikin kirki ya yi alkhairi ko aka ga nagarta daga gare shi za a jingina ta ne zuwa ga gidan da ya fito shi a kansa bai isa ya samu kanshi nagarta ba saura ka sai dai a ce madalla da iyayenka madalla da wanda suka ma tarbiyya ko da a ce makaranta ya je samu wannan tarbiyyar ai zuwa makarantar yana komawa ne zuwa ga mene zuwa ga iyayensa da suka kai shi makarantar watakila suka biya kuɗaɗe sannan aka yi masa wannan tarbiyya saboda haka ana yin aure dan ya haifar da mahalli wanda za a fara tarbiyyar wasu yaya wanda za su fito su zama mambobi a cikin al'umma waɗanda suke mutanen kirki waɗanda za su samar wa da al'ummar ƙarin ma'aikata da ƙarin masu bada wato gudumowa wajen ci gaba da al'umma sannan har ila yau ana yin aure ne dan barin baya wato dan mutum ya bar wa kansa waɗanda za su yi mishi addu'a mun san hadisi dake cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adama in qata anhu amaluhu illa min salat idan dan adam ya rasu ayyukansa suna yankewa sai dai guda uku kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw sadaqatin jariyatin waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin abubuwa muhimmai da suke taimaka wa mutum a rayuwa bayan rayuwar shi ta shuɗe ya ci gaba da samun lada amma a cikin su ba wanda yake gama gari kamar ƴaƴa din ba kowa ne yake samun damar yayi ilimin da har zai karantar har a amfana ba wannan sai wasu da Allah ya zaba cikin bayinsa ba kuma kowa ne yake samun dukiya kuma Allah ya sahale masa yayi sadaka da ita sadaka mai gudana wacce bayan ya mutu zai ci gaba da cin moriyarta ba wannan cikin masu arziki su ma kaɗan ne suke samun wannan fadala shi sa ma har ya halasta a yi musu gifta wato ka ji kai ma kana fatan ka samu irin abin da suka samu dan kai irin aikin da suka yi amma ta fuskar yaya fa to wannan ya da sauki ga kowa duk wanda ya yi aure ana sa ran zai haihu sannan wanda duk ya haihu in ya musu tarbiya ana sa ran ya bar baya wanda duk sanda na bayan shin nan suka yi aikin alkhairi zai samu lada a cikin hadisin Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu cikin bayin Allah da suka rasu za su zo gurin Allah su ce ya Allah mu fa mun ga ayyukanmu suna ta karuwa fiye da abinda muka sani bayan rasuwar mu sai Allah ya ba su labarin cewa waɗannan ƙarin lada da kuke gani ƴaƴanku ne su wane da wane da suke yin ayyukan alkhairi a duniya shine Allah yake ci gaba da ba ku kamashi a cikin ayyukansu sannan addu'a da mutum zai ce Allah ka ji kan iyayena wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira to wannan addu'a ba karamin raba zure mutum yake sawa a cikin iyayen shi ba karamin alkhairi bane ga iyayen mu da suka rasu ya zama na muna musu addu'a ko da yaushe muna cewa Allah ka gafarta musu Allah ka ji kan su kamar yadda suka ji kan mu sa'ad da muke yan kanana to wanda duk bai da da ko ya mutu bai haihu ba to bai samu wannan falala ba haka nan wanda yake haihuwa da yawa saboda turanci to gurgurdan yadda ya rage yawan ƴaƴan shi gurgurdan yadda ya rage yawan hanyoyin samun ladan shi da wannan fuska wani ya rage cikin sabubban yin aure dan mutum ya bar zuriya to kalla ku ga jama'a annabawan Allah waɗanda Allah ya ba su falala mafi girman falalar da Allah yake bai wa dan adam shine ya maida kai ba annabi a cikin mutane babu wata falala da Allah yake wa mutum kamar a ce Allah ya zabe shi ya sanya shi annabi ko ya ba shi manzanci ya aiko shi zuwa ga bil adama to wannan Allah ya gama zaɓar shi amma duk da haka annaba wanda suka yi jinkirin samun zuriya kamar Zakariya alaihi salam sai da ya kasance yana ainihin wato addu'a yana neman ƴaƴa kamar yadda Allah ke ba mu labari zikru rahmati rabbika abduhu zakariya idnada rabbahu nida'an khafiya da yace qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي النبي زكريا النبي الله Allah ya masa wahayi, Allah ya bashi annabta, ya tura shi zuwa ga wata al'umma ya je musu wa'azi, kuma yana yin wannan aiki. Amma ya girma, ya yi shekaru, bai haihu ba. Shi Allah yake ba mu labari cewa izna da rabbum, ka ba su labarin sanda Zakariya yake roƙon Allah Ubangijinsa, nida'an khafiya, kira a ɓoye. Aka ce amma anan a ɓoye anan, saboda shi da matar duka sun shiga cikin damuwa, to baya so ta ga rauni tare da shi, kada damuwa ta mata yawa, yana ƙoƙarin ya gilɗe raunin. Ko kuma saboda sirranta wa Allah ambato, kar wani ya ji har ya ɗauka ƙorafin Allah yake kaiwa. Wato idan Allah ya jarce ki da wata jarabawa, to kar ki dinga kai ƙorafin wannan jarabawa wajen wani Allah wanda bata saba haihuwa ba a cikin mu. Yanzu misali za ta iya tuna yadda ita da mijin da suke shiga cikin damuwa kullum, shekara da shekaru, an je wannan asibiti, an je gun wannan mai magani, an je gun wannan mai ɗan magori, ana ta dabaru iri-iri, abu ya gagara ya cicira kishiya, kuma kullum tana ta yada nake da magana, ko uwar miji ta hana ki sakat. To kwatanta irin wannan halin, shi ne Allah yake nada rabbahu nida'an khafiya, yace qala rabbi inni wahala al'azmu minni, yace ya Allah wato girma ya raunata ni, kaina ya yi fari da furfura, amma Allah ban kasance wanda nake matsiyaci mara arziki game da addu'a ka ba, ya Allah na ci gaba da roƙonka. Kuma yace wa inni khiftul mawaliya min warai, ina tsoron ya zama ba ni da baya, ko matata ta kasance ba ta haihuwa ba karariya ce. Haka annabi Zakariya ya dinga wannan addu'a har sai da Allah ya amshi addu'arsa, yana cewa Allah ka bani ɗa wanda ya rufe ni, wai rufe min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya, Allah ka bani ɗan da zai gaje ni, ya gaji iyayena yaren gidan Yaquba, Allah ka san shi zama yardajje a wajenka. Annabi Zakariya bai gushe ba, sai da Allah ya ce inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya, muna maka albishir, za a haifa maka ɗa, in an haife shi ka sa mai suna Yahya. Zuwa ƙarshen wannan kissa wacce ta zo a wurare daban-daban, wannan mun ambaci cikin farkon suratul Maryam. To abin da muke nufi a nan, ƴan uwa masu albarka, shi ku duba annabi ne fa, Allah ya ba shi duk abin da yake buƙata a duniyar nan, amma da Allah bai ba shi ɗa ba, yadda ya dinga marere cewa yana addu'a har sai da Allah madaukakin sarki ya amsa mishi, ya haifi ɗan alhalin yana da shekaru masu yawa. To haka a wannan zamanin ta nake abin da mutane suke ganin ka sama shi ne ka samu duk arzikin duniyar nan. Aka ce kai wani hamshakin attajiri, kana juya manyan kuɗaɗe wanda suke into billions, kana kasuwanci, ko babban ɗan kasuwa, ɗan kwangila ne, ko wani supplier ne, ko manomi, ko wanda ya samu albarka office, da mutane ba su damu da source of arzikin ba, ko abin da ake kira kawai end means ɗin. Indai kana da arziki, to kai na Allah ne, wato duka mun zama kamar wasu ƙaruniyawa. Da an ga mutum da arziki ko sai a ce ya laita la islama utiya qarun innahu la zu hazzin azim, haka wannan shine tafarkin wa'ayi cewa na ya more, ina ma mun samu irin abin da ya samu, gaskiya Allah yana son shi. Wannan shine khulasa na falsafa qaruniya. To ina ce wannan shine abin da ake ganin idan mutum ya samu, to ana ganin duniya dai ya gama samun ta, sai dai lahira kuma an je asiri da ra'ayi. To muqaddara wannan ne kuɗi ko attajiri, amma sai zama ba shi da ɗa ko jika, yaya yake jin na ƙasa, yaya yake kwana ya tashi da damuwar cewa wane ne magajin dukiyar nan bayan shi, shi ma khafal mawaliya min wara'ihi, shi ma yana jin tsoron cewa dukiyar nan in dai bai da ɗa, to wasu ne kawai can za su daka mata wawa, waɗanda ba su ne a haƙƙu biha wa aluha ba. To haka kuma mu ma talakawa, ya ayyuhan nasu, sai mutum ya ga shi ma to ba kuɗi ko ba yaya, to me ka samu kenan? Ko mun fahimci muhimmancin a ce mutum yana da ƴaƴa, saboda su ne gobanka, su ne mayanka. Annabawa suna neman wannan, sauran mutane suna nema, attajirai suna nema, sarakuna, kowa yana fata yaga cewa ya samu da. Shi yasa ran da aka ce mutum haihuwa ya dinga sanarwa kenan, kuma an dinga zuwa ana mishi murna ana mai barka. Kuma shari'a ta ce bayan kwana bakwai a yi biki, a yanka dabba, a ciyar da abinci, a yi suna, a yi murna, a yi addu'a, duk saboda alkhairin da ke cikin samun ɗa. Kuma mun faɗa cewa ɗa ɗin nan bai yiwuwa a same shi in ba ta wuri ba, idan tsotsai ya sa aka same shi ba ta wuri ba, ai kashe shi wasu suke yi ko ɓoye shi suke su kashe ko su wurgar, ko kuma tun kafin ya girma su je a yi musu abortion ko wani abu makamancin haka. Allah ya tsare. Abu na gaba bayan wato takhlifu man yarithu al-abawai, barin baya, to kuma akwai ifa'un nafs, wato kamewa, samar da kamewa ga kanka. Nabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Ibn Mas'ud ya bada labari, Ibn Mas'ud ya zo aikin haji zamanin Sayyidina Uthman yana halifa. Sayyidina Uthman sai suka gamu da Ibn Mas'ud a filin dawaki, sai ga Abdullahi dan Mas'ud ya shiga cikin yanayi kamar yayi mutsu-mutsu, gashin kanshi da gemunsa ya ci kurkuɗe, babu alamar walwala ko natsuwa tare da shi. Sai ya shiga ya ce, alga ta malam, me zai hana a yi maka aure? Ya ce, in ishi ita zawwajna ka bikran, in kana so gafarta malam, ni halifa zan sa gwamnati ta maka aure da kuɗin gwamnati. Ya ce, tudhakkiruka ma kunta ta'ahadu, ina fatan matan nan za ta tuna maka abin da ya kamanta. Ce, ce, ni ba na bukata aure. Ce, ni tsofai-tsofai da ni wani aure. Ya ce, ga dai su alƙama, wasu ɗaliban shi da yake tare da su ne matasa, ustazai, ko ba su da kuɗi. Inda gaske ne kana so ka yi musu irin aure da ake cewa masu gidin ko, to waɗannan su ne kandidate ɗinka. Sai saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, shi ne ba da wannan hadisin da kuke ji, hadisin ya ma'ashar shabadi, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basri wa hasanu lil-farj wa man lam yastati fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Yace naga annabi yana cewa ya ma'ashar shabab, kun ga annabi matasa yace, in Mas'ud shi kuma yana ganin ya wuce matashi, yace ya ku taron matasa, man istata'a minkum al-ba'ata, duk wanda a cikin ku ya samu hanyar da zai iya rike mace, faliya ta zawwaci, to yi aure. Don haka ba daidai ba ne a ce mutum yana da wadata, yana da hanyar samu, yana da sana'a, yana da albashi, yana da kasuwanci, ya iya juya taro ya koma sisi, kuma saboda duniyanci ko saboda boko ko shi kamar da ce ba zai aure ba. Nabi ya ce to yi aure, domin shi aure fa innahu lahu wija'un, zai zama mishirin zani da zai hana shi gane-gane da kalle-kalle da leƙe-leƙe da jarabe-jarabe da jaye-jaye. Annabi ya ce fa innahu ahsanu lil farj, wannan ya fiye mushi zai kare masa al'aurarsa, wa aghaddu lil basr, kuma ya sa ya rantsa ido. Wanda ba yi da aure ba zai iya haka, wanda ba zai yi shirin Annabi yake cewa sai azmi fa innahu lahu ja'a, azmi ya zama masa kariya. Sannan wato muka lura za mu ga cewa mafi yawan waɗanda suke aukawa zuwa ga ɓarna suna aukawa cikinta ne, suna wa kansu tabri, su yi wa kansu justifying cewa su ba su da wani, da haka suna ganin ba kaman ba laifi ba ne. Ko mun gane? Wato ta a cikin shari'a, za ku ga shari'a ta sassauta laifin wanda ya zina ba yi da wani, saboda akwai sauƙin ya auka mata, amma ta tsananta laifin wanda ya zina yana da aure, saboda ya ci mutuncin aure, kuma ya nuna shi bai san ciwon kansa ba, tunda yana da aure na halas ya tsallaka je faɗa wa haram. Za ka ce bai da amfani a duniya, kashe shi kawai. Saboda haka aure hanya ce ta kiyaye rai kiyaye rayuwa daga wannan halaka ta fasikanci. Allah ka tsare mu, ka tsare mana zuriyar mu. Abu na tara, bara su da wuce guda goma. Abu na tara shi ne aure yana tsama da arziki. Ana yin aure don a yi arziki. Saɓanin tunanin da muke cewa, muke ji cewa, wato aure hanya ce ta talauci. A'a, aure samar da arziki yake. Kamar yadda Allah yake cewa, yughnihimullahu min fadlihi. Allah yake wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Allah yake ku aurar da wato gwagwaran cikin ku da waɗanda suke bayi mazan su da matan su da suke karkashin ku. In kuna ganin talauci na damun sai ga Allah ya gata su. Kuma haka za ga aikace a rayuwar mu, zaka ga inda kaza an ce wani mai arziki ne, ko za ka ga yana da iyali, kuma za ka ga galibi sai da iyali nan sannan ya arziki, sannan zai auren fari, wataƙila sai da abokai da dangi suka haɗa mai akwati, wataƙila sai da wani ƙanin baban shi ya biya sadaki, wataƙila a gidan haya ya fara zama. Amma yanzu bayan shekara goma ko sha biyar iya fi ƙarfi waɗannan abubuwan, kuma hala akwai wasu marasa aure guda uku huɗu biyar da yake ciyarwa. In ana neman taimakon masallaci za a gina, masu aure su suke gina masallacin nan, ba marasa aure ba, ba haka bane? In ana neman wani taimakon marayu, masu aure ne suke bayarwa, su ne da arziki ko ina ka je. Saboda daina jin tsoron aure wai yana kawo talauci. Ke kuma ki daina kullum yau mijin ki gori cewa ya aure ki ba shi da komai, yanzu kuma ya samu zai aure wata, wanda dama shi ne ɗabi'ar rayuwa. Ke ta farkon nan ya aure ki ba shi da komai, ku sha gwagwarmaya har a samu komai ɗin, sai kuma a auro wata ita kuma ta tare da shi ne dimet, ita kuma ta ci banza. Wannan shi ne sunan rayuwa, ba fiye da ra'ayi juya daga haka. Ko mun gane? Dama duk haka ake yi. Yanzu duk inda ka ji haka za gane, wanda zai auren fari wataƙila sai an haɗu a gina ɗaki ko a kama haya, sai an yi karo-karo, abincin da za a cikin walima ma sai an ce makamai ci. Kai mu da muna yara ba mun san cewa riga ma da ango ne saka sai an ba shi a ruwa. Kuma wanda zai ba shi a ran mai mata ne, shi zai ba shi a ran riga. Saboda haka aure yana daga cikin a hanyoyin samun arziki. Me yasa ake samun arziki da aure? Saboda na farko duk wanda ya aure to ya samu wani yanayi na tunanin fa, yanzu ba shi kadai bane ba, dole ka shi ya kokari. Da in shi kadai ne duk abin da ya samu zai ci, bai samu ba ya kwana da yunwa ko ya je ya ci na dandali zai dai sai da dai, amma yanzu akwai masu cire shi. Sannan abinda Allah zai bashi na arziki yanzu ba nashi bane shi kadai, sauran bakunan da ke karkashin sa duka arzikin su na hannun Allah, na hannun rizquhum wa iyyakum, na hannun rizquhum wa iyyakum. Saboda haka zai shigo arzikin mutane da yawa ne ke biyawa ta hannunsa, sai shi kuma ya wanzu a musu matan shi da ƴaƴan shi da sauran wanda ke karkashin sa. Saboda haka daga nan sai ga Allah ya buɗa mishi hanyoyi na samu abin da yake samu, sanda suke daga shi sai matar, idan aka samu ɗa sai ya ji samun ya karu, saboda hada na ɗan in aka samu biyu sai ga samun ya karu, haka dai haka. Wannan yana daga cikin abinda aure ke samarwa, yana samar da hanyar samun arziki. Abu na gaba, aure cikon addini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai yi aure to faqad istakmala nisfa dini, ya cika rabin addininsa, fa da dukkan Allah sai tarin baki, to yi tsoron Allah a cikin abinda ya saura masa. Saboda haka wanda yake so addinin sai ya cika, to zai iya cika rabin ta hanyar yin aure. Da zaran ya yi aure to ya samu rabin addini, sauran abin da ya rage yana cikin sauran mu'amalarsa da ibadarsa da alaƙarsa da ubangijinsa da kuma alaƙarsa da bayi ƴan uwansa. A cikin wannan alaƙoƙin cikin gida da cikin waje da waje, a nan ne wato zai cike addininsa. Ku duba faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi ya ce mafi alkhairu shine wanda yake a gurin matansa da ƴaƴansa mutumin kirki, wanda duk matansa da ƴaƴansa suka ce mutumin kirki ne, to shine mutumin kirki. Wanda bai samu wannan shaida ba, to mutumin kirki ne. Annabi ya ce kuma ni na fi ku alkhairi a gurin matana, sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wasabi wasallam. To kaga wanda ba yi da mata da ƴaƴa, to ba shi da wannan hanyar samun wannan khairiyya ke, ba shi da wanda za su gan shi a matsayin mutumin kirki, wanda ya tabbata mutumin kirki. Saboda shi sa a mazhabinmu na Malikiya, hatta limanci da shaida da alƙalanci da duk wani abu da za a ce ma public service, to ba a jawo mara aure in ga masu aure. Wasan za a ba da kansila yanzu a dutsen reme, ko za a ba da wani a ce an ba mu slot za a ɗauke shi ASP ko cadet na NDA, ko za a ba da wani babban muƙami na TA, to gwamnan Katsina balantana kuma limamin Juma'a ko limamin Hamsu Salawat. To duk wanda ba yi da aure ko ya fi kowa ƙarfin hadda, to man da shi disqualified, saboda addinin shi na ƙasashe ne, domin ba shi da wannan kamalar da ake buƙata a cikin al'umma. Shi sa ko da an zo ana ba da ba'a sai a ce wane eh gaskiya mutumin kirki ne, amma fa ka san hanyar da bai aure ba, wato ana ganin hanyar za a kota larura da bai yi mata ba. ƴan uwa masu albarka, waɗannan abubuwa guda goma da na lissafa mana a gurguje suna daga cikin abubuwan da za a iya tsakurowa daga cikin adabiyyat na addinin musulunci, da kuma abin da muka sani na rayuwa ta yau da kullum, wanda za su iya zama sabubba waɗanda a sanadiyyarsu mutum zai yi aure don ya samu waɗannan alfanu a rayuwar duniya, da kuma bayan mutuwar mu a kwanciyar mu ta kabari, da kuma a wajen saduwar mu da Allah Ubangiji wanda ke sarki. Akwai su da yawa, sun fi haka yawa. Akwai wanda suke specific ne, ya danganta ga irin ƴaƴan da ka samar. Misali, ƴaƴa za su cece iyayensu ranar alkiyama in sun mutu suna yara, ƴaƴa za su zama sanadiyar ɗaukakan iyayensu a lahira in sun zama da Alƙur'ani, ƴaƴa za su zama sanadiyar wato Allah maɗaukin sarki ya kauda kai akan zunuban wasu bayi idan ƴaƴan nan suka zama wato sun zama mutanen kirki da suka cigaba da ayyukan alkhairi. Kaga wannan ya shafi wasu ƴaƴa ne na musamman, amma muna magana akan aure ne generally, cewa duk wanda ya yi aure yana iya samun waɗannan fa’idoji a rayuwarsa. To abin da ya kamata mu sani a nan shi ne, ya zamana cewa sanda za mu ƙulla alaƙar aure, ya zamana muna da manufa a kanta, ba wai kawai saboda yayi ba. Kun ga duk a cikin nan ni ban faɗi cewa ana yin aure saboda so ba. So galibin mutane yanzu kuma a kanshi muke gina aure, me yasa za ka aure? Saboda ina son ta. Da zarar mutum ya zo neman auren wata ƴa, abinda za a tambaya a gidan a ce kina son shi dai ko? Ita yi shiru ko ta ɗan yi murmushi, ita shi kiran tana son shi. Ko kuma duk kafin nan ma an san tana son shi, domin kullum yana kan status ɗinta, kullum yana kan harshenta, kullum tana cewa yaya yaya, ana ta kiran shi da yaya ko wani suna makamancin haka da sauransu. Kun ga an san tana son shi ko? To amma wannan son shi kaɗai baya iya sustaining rayuwa ɗinnan ta wuri. Akwai wani abu beyond that su ne zama akwai waɗannan manufofin, don kamar yadda Bahaushe yake cewa ba a cin soyayya ko ba a cin ta, to ba a rayuwa a kanta kaɗai. Tana iya zama dai ginshiƙi da a kan shi ne za a fahimci juna, kuma har a kai ga zuwa ga ƙulla alaƙar ta aure. Amma bayan aure ya kamata ya zama akwai manufofi na ƙeƙe da ƙeƙe, waɗanda a sanadiyyar su ne ake yin aure, wanda daga cikinsu akwai waɗannan. Idan dokta ya zo na san zai ƙara fassala waɗannan zantuttuka, kuma ya ƙara kawo wasu insha Allah, kan na cika ku da dogonsu. Muna addu'a a farko da ƙarshe cewa waɗannan ƙanne namu da suka samu ƙaruwar aure, Ubangiji Allah ya sanya musu albarka a cikin wannan alaƙa. Waɗannan mazaje da za su aure su, muna fata Allah ya sa su zama abokan rayuwarsu tun a nan duniya har cikin aljanna. Sannan muna musu fatan da addu'an Allah ya ba su wato abinda za su riƙe iyalan na dukiya da wadata da hankali da kuma haƙurin zama da iyalai, kuma Allah ya ba su zuriya ta gari. Allah ya sa an ƙulla wannan aure don ya zama sanadiyyar ƙaruwa a cikin al'ummar musulmi duka ma'anan wanda suke da aure muna musu addu'a Allah ya sa musu albarka a cikin nasu wanda suke fama da matsaloli da rigingimu ubangiji Allah ya yaye musu Allah ya fidda rabon shedan a cikin alakokin mu na aure wanda kuma ba su da shi ko suke da yaya sun isa aure ba su samu mazaje ba muna musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya sanya musu albarka Allah kuma ya sa muna yi a cikin wato sa'a Allah kuma ya sa mu gama lafiya addu'a ta musamman ga waɗanda suka sahale mana dan ganin cewa mun zo mun gamu da fuskokin ku masu albarka dan wannan tattaunawa Allah ya sa musu albarka Allah ya ba su ladan da yake baiwa waɗanda suka hada wani abu na alkhairi irin wannan dukkanin mu da muka taru muka sarrafa wannan tattaunawa to Allah ubangiji ya hada mu cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu da iyayenmu da malaman mu da sauran musulmai gabaki daya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.